واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم الجليل الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم dukkan yabo da dukkan godiya da dukkan jinjina da kirari sun tabbata ga Allah muna godewa Allah muna neman taimakon Allah muna neman agajin Allah muna neman tallafin Allah muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya tsare mu ya kare mu daga sharrorin kawunanmu da kuma miyagun ayyukanmu wanda Allah ya dora shi kan daidai shine cikakken shirye Allah ka dora mu kan daidai wanda ya waskace ya fandare ya kangare ya kauce daga daidai shine cikakken bacacce Allah ka tsare mu daga batan duniya da lahira bayan haka ya ku ƴan uwana masu albarka ya ku waɗannan fuskoki masu daraja Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana a cikin suratu Ali Imran yace shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa Allah ya shaida babu abun bautawa bisa cancanta da dacewa sai shi wal mala'ikatu mala'iku sun shaida haka wa ulul ilmi masu ilimi ma sun tabbatar da haka qa'iman bil qisti yana tsaye da adalci لا إله إلا هو العزيز الحكيم باب أبن بوتاوا دا تنتر بوتا دا داتي واسي الله هيني العزيز مبواي الحكيم كموان دي جري حكمة وزنزر تدى الأمر انسا سي الله يتي إن الدين عند الله الإسلام كساني للي الديني أقولن الله هيني مسلمت وما اختلف الذين أوتوا الكتابة kuma waɗanda aka ba su littafi ba su yi saɓani ba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu sai bayan ilimi ya zo musu akan cewa lalle addinin nan gaskiya ne me yasa suka yi haka me yasa suka saba Allah ya ce baghayan bainahum saboda zaluncin da ke tsakankaninsu saboda rashin gaskiya da rashin adalci sun gane inda gaskiyar take amma suka ƙibe sai Allah ya ce wa man yakfuru bi ayatillahi wanda duk ya kafirce wa ayoyin Allah fa inna Allaha sari'ul hisabi to ya sani lalle Allah mai gaggawar hisabi ne ko ya kama shi tun daga nan duniya ko ya bar shi sai ya je lahira ko kuma ya kama shi a nan duniya sannan kuma ya kama shi a lahira Allah ya ce fa in hajjuka idan sun yi jayayya da kai akan haka fa qul ka ce musu aslamtu wajhiya lillah na mika fuska ta zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala aina yi imani da hi na mika wa Allah lamarina wa manittaba'ani haka kuma duk wanda ya bi ni shima ya mika lamarinsa zuwa ga Ubangiji sai Allah ya sake cewa wa qul lil ladina utul kitaba wal ummiyina ka gaya wa waɗanda aka ba wa littafi daga cikin yahudu da nasara wal ummiyina da kuma kafiran larabawa na makka a aslamtum shin kun mika wuya wa Allah kun musulunta fa in aslahu in suka ce sun musulunta fa kadihita da Allah ya ce wallahi sun shiriya sun dace sun kama hanyar daidai wa in tawallau in ku suka juya baya suka iyadda da wannan talla da kai musu da wannan shela da kai musu na musulunci fa inna ma alaikal balahu Allah ya ce ka sani kai isarwa ne naka wallahu basirun bil ibadi Allah madaukakin sarki yana ganin kowa saboda haka isarwa ne namu mu ga yawa al'umma abin da ya shafi addinin su da abin da ya shafi musuluncin su da abin da ya shafi rayuwar su da abin da za su kai zuwa gare shi domin su tsira duniyar su da lahirar su babban tsira shine maganar da muka yi a yanzu shine karka kuskura ka zayu a wannan rayuwar ka koma ga Allah ba akan wannan addinin na musulunci ba yasa Allah madaukakin sarki yace mana kada mu kuskura mu mutu face muna musulmi wala tamutunna illa wa antum muslimuna kar ku sake ku mutu face kuna musulmi ba kuma musuluncin baki ba a'a musuluncin baki da zuci da aiki ga baki daya mana bakinka ya zama yana bayyana cewa kai musulmi ne na kirki zuciyarka ta kudurta kai musulmin arziki ne sannan gabobinka su yi ayyukan da ke nuna kai musulmin kirki ne Allah madaukakin sarki ya faɗa mana cewa duk mutumin da ya bi wani addini ko wani tsari da ba na wannan addinin ba to wannan ya bace Allah ya ce wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falam yuqbal minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin wanda dai yabo wani tafarki yabo wani tsari wanda ba na musulunci ba Allah ya ce ba za mu karba mishi ba kuma a gobe kiyama yana daga cikin tababbu yana daga cikin asararru yana daga cikin waɗanda suka zo yi duniya zuwan zomo sun zo da gudu sun koma da gudu babu abin da suka amfana da shi wa man yaftaji ghayra al-islam dinan wanda dai ya nemi wani addini ya nemi wani tsari ya nemi wani tafarkin tafiya wani ya nemi wani suluki da manhaji wanda ba na addinin Allah ba ba na sunnar annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce wallahi tallahi bazan karba ba idan ya zo min da shi gobe kiyama falan yuqbal minhu ba zai taba karba ba wa huwa fil akhirati min al khasirin kuma yana daga cikin wadanda suka yi asarar duniya da lahira Allah madaukakin sarki ya faɗa wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama a wata aya wata malamai suke sabani akan cewa kamar ma ita ce cikamakan qur'ani ko aya ta ƙarfi da sauka a qur'ani ubangiji subhanahu wataala yake ce masa اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا اليوم الله يتي ايو رانر حجم بانكوانا رانر ارفا رانر يوم الحج الاكبر اكملت لكم دينكم الله يتي نا تكا مكو ادينكم تشوب با وتا توايا با وني رغي با ابن دي رغي وندا بي مكو بياني نا اديني na ibada ko na suluki ko na mu'amala Allah ce ba abin da rage akmaltu lakum dinan sannan wa atmamtu alaikum ni'mati na kuma cika muku ni'imata malamai suka ce kenan wannan ya nuna ashe mutum musulmi ya gode wa Allah domin musulunci ni'ima ce a gare shi babbar asarar da dan adam zai yi a rayuwa shine ya samu kansa cikin warwarewar wannan addinin daga zuciyarsa ya samu kansa cikin wanda suka taimaka wajen rugujewar addini a kowanne fanni a kowanne mu'amala a kowanne yanayi da yanayin da yake mai sauki da wanda yake mai zafi da yanayin da ake zagin sa da yanayin da ake yaban sa da yanayin da ake cewa yayi daidai da waɗanda suke cewa bai yi daidai ba wallahi tallahi in yi kuskura addinin Allah yayi dariya a dalilin wani abu da ya aikata zai gaya wa Allah a gobe kiyama zai biya wa Allah abu ba kiyama don haka Allah madaukakin sarki yace na cika muku ni'imata wa atmamtu alaikum ni'mati na cika muku ni'imata sai yace wa raditu lakumul islam dinan kuma na yarje muku addinin musulunci shine rayuwar ku gaba daya kwanciyar ku da tashin ku zaman ku da miƙewar ku cin ku da shan ku sayan ku da sayarwar ku auren ku da aurarwar ku haihuwar ku da sunan ku mu'amalar ku da zamantakewar ku duka tsari ne na addinin musulunci babu abin da musulunci ya bari wanda bai hidda ta cewa akan sa wallahi kai na rantsi da Allah akwai wani daga cikin kafirai da ya ga wani sahabin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wata magana yaji yana fadin yadda mutum idan zai shiga ban daki da wata kafa zai shiga idan zai fito da wata kafa zai fito idan ya shiga ya ina zai fuskanta wajen biyan bukatarsa sai wannan kafiri yace yanzu kai kana so ka ce min hatta mu'amalar ban daki hatta mu'amalar ban daki sanda wannan annabin naku ya karantar da ku yace kai barin ga ya maka ba magana mu'amalar ban daki ba yace na rantse da Allah wa ma ta'irun yatiru fis sama'i babu wani tsuntsu da yake giftawa a tararin samaniya da kurciya da hazbiya da duk wani tsuntsu da ka sani karamin sa da babban sa wanda kai ka sani da wanda baka sani ba face san da Annabi Muhammad ya mana darasi akan sa wallahi ba abinda musulunci ya bari jama'a da haka masu cewa wai malamai ko masu da'awa ba su da ta cewa akan wasu mu'amalolin jama'a idan kana neman jahili kana neman turin jahili idan ka samu wannan ka gama yankewa ka koma kawai ka zauna ka samu tantirin jahili saboda musulunci ba abinda bai yi magana akan sa ba alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba bai sani ba ko dai ka ji mutum ya ce wai midan me yasa malamai suke shiga harkar kasuwanci yawa ma ya zo da kasuwanci waye karantar da yadda za a yi kasuwanci waye faɗi mu'amalar 'yan kasuwa daidai dinta da kuskurenta haramun dinta da halal dinta waye ne ya faɗi wannan in ba musulunci ba in ba Annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam ko ka ji wani ya ce maka dan me yasa malamai suke shiga harkokin abin da ya shafi harkar lafiya yawa ya zo da magana akan lafiya wa ya zo da magana akan yadda za a magance kaza da yadda za a magance cuta kaza na rantsa muku da Allah babu wani likita a duniya tun daga farin duniya har zuwa ƙarshenta face yana moruwa ne daga darussan addinin musulunci akan harkar lafiya billahi allazi la ilaha illa huwa ko kuma kaji mutun ya ce dan me yasa malamai suke shiga harkar siyasa me yasa suke fadin kaza me yasa suke tsoma bakin su yo kai ma bakinka da ke wari na ababiyo da A1 English mu da bakin mu ke kanshin ayoyin alqur'ani da hadisan Annabi Muhammadu kace ba mu da ta cewa akan harkar siyasa you are very stupid baka san me kake ba wallahi iya abinda ka karanta duniyar ka kawai ka sani baka san me ke faruwa a lahira ba kai kake da ta bakin magana amma kace malami mai addini mai karantarwa ba shi da cewa akan al'amuran rayuwar mutane da shugabancin su so kace a bar mutane su dinga yin abin da suka ga dama ku jahiltar da mutane ku dinga juya su yadda kuke so ku bar su cikin duhu kar a wayar musu da kai kar a nuna musu me ya dace su yi ku dinga jan su a bisa bukatunku da abin da kuke bukata ton kana neman turin jahili shine ka samu wanda zai ce wai ba za mu tsoma baki akan al'amuran siyasa da zamantakewar al'umma ba Allah madaukakin sarki a cikin alqur'ani hatta abin da bai shafi Annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallama Allah yakan yi wa manzon Allah magana akai karanta suratul ruh wulibatir ruh fi ajna al-ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun malamai suka ce me yasa manzon Allah Allah ya bashi labari akan rumawa wanda asalin su addinin su daban na Annabi Muhammadu daban amma me yasa Allah ya bashi labari wannan dan ka gane cewa Qur'ani is current ya san komai kuma yana da bayani akan komai haka kawai sai ka ji Al-Qur'ani ya ce maka wa anzalna al-hadida fihi ba'sun shadidun wa manafi'u lin-nas mun sauke karfe a cikin karfe akwai tsananin yaki tsananin fada daukar fansa akan waɗanda suka zalunce ku wa manafi'u lin-nas kuma akwai amfani ga mutane dan Qur'ani ya nuna maka babu abin da bai da ta cewa a kai yayi magana akan shugabanci yayi magana akan mu'amala yayi magana akan zamantakewa yayi magana akan haihuwa yayi magana akan suna ba abin da musulunci bai yi magana akan sa ba saboda haka ahir dinka karka sake cewa wai ba za mu yi magana akan wannan saboda haka Allah madaukakin sarki ya nuna mana cewa idan muna so mu gama lafiya to mu bi tsarin addini thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amr fattabi'ha sa'annan muka sanya ka akan tsarin addini akan tsarin shari'a Annabi Muhammadu ka bi wannan tsari inda Allah subhanahu wata'ala saboda haka wannan shine tsarin musulunci wannan dalilin yasa gaba daya annabawa babu wanda ke alfahari da wani abu na duniya wallahi in ba musulunci ba hatta matsayin da Allah ya ba su hatta appointment da Allah ya ba su na su annabawa ne wannan bai damun su kamar yadda suka kasance kansu a cikin musulunci wannan yafi burge su sama da matsayin su na annabawa sama da matsayin su na manzanni am kuntum shuhada idh hadara yaqub al-maut إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. الله يتكوكونا هلرتني لوكتن دي متوى تهلتوى النبي أقو لوكتن دي تالا إعيش يتي إن متو من ذاكوي وأن أديني وأن الله واكبوتاوى وأن فاري وأن منهجي وأن تفلكي قالوا مدربا كندك إعيان دك إعيان أزكيني باين الله ني سكتي نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا. Idan baka gane wa zamu bautawa ba duk da wannan bayanin sai suka ce wa nahnu lahu muslimuna, musulunci zamu yi ko kana rayu ko bayan ka mutu. Annabi Yusuf me ya faɗa? Yace rabbi kad ataitani min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal-ard anta waliyyi fid-dunya wal-akhirah sai ce tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Allah annabi Yusuf yace ya rabbi ya ubangiji kada ataitani min almulki haqiqa ka bani mulki, mulkin da ya kai annabi Yusuf sanda duk kasar Masar gaba daya ta dawo tana sara mishi da masu kudin su da zauraban su da dagatan su mazan su da matan su kai hatta waɗanda suka yan fadar da ya zo a matsayin dan tsinta wanda aka tsinto shi sanda suka dawo shi suke sarawa kai babansa mahaifinsa da yayunsa annabawa sanda suka zo har kan karagar mulki shi suka sara mishi. Fassara ga mafarkin da yake cewa naga taurari guda 11 da rana da wata suna mun sujuda karshen lamari sanda duk suka zo suka yi masa gaisuwa suka martaba ta ban girma. Amma duk wannan bai dama annabi Yusuf ba, yace ka bani mulki ya Allah sannan ka sanar da ni fassarar mafarki duk mafarkin da ka zo da shi a duniya ko ƙarya kai na rantsi da Allah annabi Yusuf ya fassara mashi. Ka san akwai waɗanda suke da zakin baki haka kawai bai mafarki ba sai yazo ya ce yayi mafarkin ka ba kawai saboda yana so ya ji ta bakin malam, to ka je ka samu annabi Yusuf wallahi wallahi in ya fassara mashi in yace zaka kare Allah sai ka kare wallahi. Amma duk da wannan ilimi na fassarar mafarki annabi Yusuf yace lalle Allah ka bani shi, amma abu na ƙarshe wanda shi nafi so sama da waɗannan guda biyu tawaffani musliman, Allah ka dauki raina ina musulmi wa alhiqni bis salihin ranar tashin kiyama ka hada ni da mutanen arziki. Da irin wannan ne idan an zo an ce ma kai abin da addinin ka zai samu daukaka wai har kana zargin wani. Annama wanda ba su da alfahari sai addini, manzanni, ulul azmi minar rusul ba su da wani abin tunkaho a duniya sai addini. Kai da baka kama kafar su ba ana cewa ka tsaya inda addini ya tsaya, amma kana kallon mutane kallon hadirin kaji, to kai hankali. Saboda haka annabi Yusuf abin da ya faɗa kenan, annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ko cewa ya kul ka gaya wa duniya kab gaba daya inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kul ka ce musu inna salati sallata wa nusuki da yankana da sokewata da ayyukana duka wa mahayaya rayuwata kar jama'a idan aka ce rayuwa siyasa ta higa ciki ko bata higa ba ko ita ma rayuwa bace. Annabi yace rayuwata gaba daya duk abin da ka sani wanda ake kiran sa rayuwa annabi da shi yake magana. Wa mamati da mutuwata lillahi rabbil alamin kar din su ina gudanar da su ne yadda Allah ya tsara mu yadda Allah yace ne la sharika lahu bana hada shi da kowa a cikin waɗannan al'amura wa nahnu lahu muslimuna wa ana awwalul muslimina kuma ni farkon wanda suka musulunta ne suka mika wa Allah wuya. Wannan annabi Muhammadu kenan sallallahu alaihi wasallam. Annabi Sulaiman karanta suratul Nam me ya faru lokacin da aka ya tambayi dan fadar sa waye zai zo min daga dan Balkis ifritun min aljinni yace zan zo maka da shi kafin ka tashi daga inda kake, ka tashi ka shiga gida ka dawo kanka ragar mulkin ka zaka samu gadon anan. Qala alladhi indahu ilmun min alkitab, sai wani wanda Allah ya bashi ilimi a fadar Annabi Sulaiman yace ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuka, ni kuma zan dauko ma gadan kafin ka kifta idan ka rufa idan kawai ka bude zaka ga gidan gadan a gaban ka, yana ku kifta ido yana bude sai ga gadan Allah ya kawo shi. Ai baka ga mulki bi billahi allazi la ilaha illa huwa, ka je fadar Annabi Sulaiman ka ga yadda aljanu suke fare ci, ka ga yadda ake aiki mala ya'maluna lahu ma yasha min mahariba wa tamathil wajifanin kaljawabi wa qudurur rasiyat i'malu ala dauda shukran wa qalilun min ibadiy shakur, kaje kaga yadda ake mulki, kaje kaga yadda ake fada aji, ba ana cewa wani mai fada aji ba, to ka tafi fadar Annabi Sulaiman kaga yadda ake fada aji. Wa min ash-shayatin man yaghusuna lahu, daga cikin shaydanun aljinu akwai wanda nutso suke su zaro wa Annabi Sulaiman gwalagwalai gwalagwalai, da su za a narka a yi tanci, da su za a yi kujeru, da su za a yi gano, da su za a yi duk wani kayan decoration, duk abin da yake bukata haka suke mishi. Amma duk da wannan mulkin, duk da wannan lokacin da aka kawo gadan, sai ce nakiru laha arshaha, ku canja mata gadan, ku canja shi daga yanayin da ta san shi, ai bi ma'ana ghayru laha arshaha, ku canja gadan daga yadda ta san shi, ku canja mai shi. Haba aikin aljanu kuma wasa ne mana, kafin ka ce kwabo na rantsi da Allah gadan ya bulkice ya koma wani kala daban. Annabi Sulaiman yace nan zo za mu zuba ido mu gani, atahtadi am takunu min alladhina la yahtadun, kin za ta gane gadan ko ba za ta gane ba. Falam ma ja'at, lokacin da ta zo fadar Annabi Sulaiman kila sai aka ce bata haka za a rufiki, haka gadanki yake, wannan gadanki ne, qalat ka annahu hu, tace to kaman dai shi, ina ga kamar shi, shi din ne fa, mana san da tai kwan gaba kwan baya tukunna, bata iya gane gadan lokaci guda ba saboda an canja shi. Sai Annabi Sulaiman yace wa utinal ilma min qabliha, kafin ita mu Allah ya ba mu ilimi, mun san yadda muke jirkita al'amura yadda muke so, idan muka ce aljanu su yi mana aiki babu kama kafar yaro, yanzu nan za su yi mana abin da muke bukata. Ilimin ta dan kadan ne, Allah ya ba mu ilimi sama da nata. Sai yace wa kunna muslimina, kuma babbar ni'imar da Allah ya bana mu musulmi ne. Allahu akbar, Allahu akbar, ma'ana duk wannan abubuwan, da duk wannan martaba, da duk wannan matsayi, da duk wannan mulki, da duk wannan isa da fada aji, ba shi ya dama Annabi Sulaiman ba. Abin da ya dama Annabi Sulaiman shine shi musulmi ne. Amma yau ana ma nasiha, ana jan hankalinka akan kada ka kuskura, addini yayi kuka saboda kai, kada ka kuskura, addini yayi kara saboda kai, amma ka ki yadda da wannan shawara, kana so dole sai ka sa musulunci ya ji kunya, dole sai ka sa arna sun yi wa musulunci dariya, to bismillah, bismillah, bismillah. Wallahi jama'a, muna gaya muku da babban murya, ku sani ba mu da wani abu da muke tunkafa a duniyar nan in ba addinin mu ba. Na rantsi da Allah duk abin da zan samu a duniyar nan idan nayi asara addini bala'i ya same ni jama'a. Kalla Allah karka jarrabe mu da yin asara addinin musulunci ya Allah. Ya Allah duk fitinar da ta zo hayaniya, duk abin da zai faru da mu, Allah madaukakin sarki ka sa addinin mu ya tsira, mu tsira da addinin mu har zuwa gaban ka ya Allah. Ya Allah duk bala'in da zai taso, duk masifa, duk fitina, duk tashin hankalin da zai faru, Allah ya kiyaye faruwar sa. Allah karka sa mu samu kanmu cikin waɗanda zamu kunyata addinin ka ya Allah. Allah karka sa mu cikin waɗannan mutanen, karka sa mu cikin waɗannan mutanen ya Allah. Allah ka datar da mu. Saboda haka ya ku ƴan uwana masu albarka, wannan yana daga cikin abin da ya kamata kowa daga cikin mu yayi nazari ya lura dangane da waɗannan al'amura da suke taruwa na harkokin siyasa, da harkokin yau da gobe, da harkokin mu'amala. A wannan gabar za mu kira mutanen wasu jahoshi, za mu ba su shawarwari, domin Najeriya yanzu ta kasu kusan kashi uku dangane da zaɓuɓɓuka na gwamnoni da za a yi. Akwai jihohin da tsakanin takara da takara akwai wanda musulmi ne, akwai wanda ba musulmi bane ba. Akwai kuma waɗanda suke dukkansu musulmi ne, amma wanda ya ɗauki mataimaki musulmi wannan ya ɗauko kafiri. Akwai kuma jihohin da dukkansu ‘yan takarkarin musulmi ne, amma akwai wanda ya fi wasu nagarta daga cikinsu. Haka ne jama'a ko ba haka bane? To kowanne za mu ba da shawara a takaice dangane da waɗannan ɓangarori. Ɓangare na farko su ne waɗanda jihohin da musulmi ne da kafirai ake takara. In ka ɗauki misali kamar jihar Taraba, wannan za ka samu kan cewa musulmi ne zalla yake takara a wata jam'iyya, ga kuma kafirai sun haɗu a wasu jam'iyyoyi suna so sai sun kada shi. To wannan na rantse da Allah babu wani dubu ƙarara. Muna kiran mutanen jihar Taraba da su ji tsoron Allah su zaɓi musulmi ɗan uwansu. Na faɗi wannan magana sati da ya gabata, yanzu kusan maimaiti nake yi. Ba don kowa ba, saboda waɗannan ayoyi da muka kawo cewa mu yi ƙoƙari duk abin da yake da alaƙa da addinin mu kar mu wasa da shi. Kar mu wasa da shi. A daidai lokacin da su suke yin abu don addininsu. Amma abin takaici sai ka zo ka samu mutanenmu babu ruwansu da addini. Harkar rayuwarsu ce rayuwarsu. Abin da ke gabansu ne yake gabansu. Amma maganar cewa addini ya faɗi ko ya ci nasara, wannan ba ajandar su bace. Allah, Allah muna roƙonka, Allah ka ganar da mutanenmu. Allah ka dawo da su kan ta hanya su gane ƙima da Allah ya yi musu na kasancewarsu musulmi. Wallahi tallahi ba ƙaramar martaba bace ka zama musulmi. Wallahi ba ƙaramar martaba bane ka zama musulmi. Wallahi ba ƙaramar daraja bace a ce kana cikin wanda suka bawa addini gudunmuwa a kowace gaba. Saboda haka muna kiran mutanen jihar Taraba da waɗanda suke makamantan irin waɗannan jihohi da su tsoron Allah akan wannan. Sannan ɓangare na biyu, akwai jihohin da musulmi ne da musulmai, amma wannan musulmin ya ɗauko ɗan takara musulmi da kuma mataimaki musulmi. Ma'ana wannan ɗan takarar musulmi ne, mataimakinsa musulmi ne. Idan ka ɗauki misali irin jihar Kaduna, jihar Kaduna wannan shine abin da yake faruwa. To muna jan hankalin al'ummar jihar Kaduna da su ji tsoron Allah, su fifita inda addininsu ya fi fifiko sama da inda addininsu ba shi da fifiko. Mutanen jihar Kaduna, wannan saƙo ne zuwa gare ku da kuma duk wata jiha wacce take da alaƙa da ire-iren waɗannan al'amura ɗin. Na kasancewar wannan jiha ɗin tana da ɗan takara musulmi da mataimaki musulmi, da kuma ɗan takarar da musulmi ne amma mataimakinsa kafiri ne. Mu a gurinmu, a aƙidarmu da fahimtarmu da ijtihadinmu, wallahi wancan musulmin da ya ɗauko ɗan takara musulmi ko da lalataccen musulmi ne ya fi akan wanda ya ɗauko ɗan takara kafiri ko da ko wannan musulmin musulmin arziki ne. Wannan shine aƙidarmu. Saboda Bature ya ce two is better than one, inda duk ka samu biyu tafi ɗaya. Ba yadda za a yi ka haɗa biyu da ɗaya, babu wannan lokacin da za a haɗa wannan biyu da ɗaya ɗin. Kuma sannan ranar da dutsotsai ya faru, wannan musulmin Allah ya ɗauki rayuwar shi, to musulmi ɗan uwansa ne zai ɗauka. Don haka Bahaushe ya ce ja ya faɗo kuma ja ya sure. Saboda haka wannan shine kiran da muke yi wa mutanen jihar Kaduna da waɗanda suke makamantan ire-irensu. To sai gaba ta uku wanda na manta ban yi bayani ba, shine da akwai yiwuwar a samu jihar da ɗan takararsu musulmi ne, sai kuma aka samu wata musulma mace ita ma tana takara. Misali ka ɗauki jihar Adamawa, an samu wannan matsalar. Mace tana takara a jihar Adamawa amma fa musulma ce, nan kuma musulmi shi ma yana takara. To idan ka ɗauki wannan, za ka ga kan cewa ƙarara ba dungu jama'a. Hadisan Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sun bayyana mana kan cewa lan yuflihu Allahu qauman wallau amrahum imra'atun. Allah ba zai taɓa rabautar da mutanen da suka ɗauki lamarinsu suka ba wa ƴa mace ta yi musu shugabanci ba. Wannan maganar Annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallama, ba maganar Adamu ɗan Muhammadu al-mulaqqab bil albani al-gwambawi ba, a'a. Wannan manzon Allah ne ya faɗa lan yuflihu Allahu qauman
wallau amrahu imra'atu, Allah ba zai taba rabotar da mutanen da suka ainihin wato bawa mata shugabancin lamarin su ba. Wannan mata ku gwamnati, wannan mata shugaban kasa ce, wannan mata sanata ce, wannan mata kansila ce, ko menene ita. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi magana akan shugabancin mace cewa ba daidai bane. Kai na rantsa muku da Allah, akwai malamai ma wanda mun yi rayuwar su a wannan zamanin wanda suka ce idan aka kuskura aka aqidance shugabancin mace to mutun zai iya fita a musulunci, domin kamar kana ƙaryata maganar manzon Allah ne. Kuma manzon Allah yake cewa man kadzaba alayya muta'ammidan, ko man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, wanda ya kirkira min ƙarya ko kuma na faɗi magana ya ƙaryata ni, to ya nemi masaukin sa a wutar jahannama. Saboda haka mutanen jahar Adamawa ku ji tsoron Allah. Wannan bawan Allah musulmi ne, wasu matsaloli da suke faruwa waɗanda a bisa binciken da muka yi mun samu wasu matsalolin da ake jingina masa, wallahi tallahi yarfani, da kuma maganganu irin na 'yan siyasa. Mu ba mu amfani da maganganun 'yan siyasa, muna amfani da reality ne. Kuma babbar reality mu shine ayar Al-Qur'ani ko hadisin Annabi Muhammad, ita ce reality mu. So dan haka tunda musulmi ne, kuma sannan daidai gurgudu yayi iyakacin kokarin sa yana kai, kar ku yadda ku jangalowa kanku fitina a jahar Adamawa. Muna gaya muku wannan, ku farantawa Annabi Muhammad ta hanyar bin umarnin sa, ku zabi wanda yake musulmi namiji, ku ajiye musulma mata. Wannan shine fatawar mu. Ni ba dan jahar Adamawa bane, balantana kace nayi magana ko dan zan samu kaza ko dan za a bani kaza, ba ni da alaka da jahar, in ba ziyara ko wa'azi ko karatu ba. Saboda haka mutanen jahar Kaduna ku zabi musulmi mai dan mai mataimaki musulmi, mutanen jahar Adamawa ku zabi musulmi, ku ajiye kafiran da suka fito suna takara. Mutanen jahar Taraba, wannan kira ne zuwa gare ku. Dan haka mun yi ga magana akan gabar farko, kire yan takara musulmi da kafiri kai tsaye. Mun yi magana akan gaba ta biyu, dan takara musulmi da wanda ya dauko mataimaki musulmi da wanda ya dauki mataimaki kafiri. Mun yi magana akan gaba ta uku, shine dan takara musulmi namiji da kuma dan takara musulma mace. Muka ce a zabi namiji musulmi shi yafi akan zabar mace, bi nassi hadisi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. To gaba ta uku ita ce jahohin da suke da yan takarkaru dukkansu musulmi ne, amma kash ba a samu wani daga cikin su wanda ya dauki musulmi ya zama so masa mataimaki ba. Wallahi jama'a ba za mu ci amanar ku ba, dole mu gaya muku gaskiya, domin mun je kiyama duk taron kun nan ba za ku tsina na mun komai ba, na rantsi da Allah ba wanda zai tsina na mun wani abu. Duk yanda kuke nan wallahi tallahi ba abinda za ku iya tsina na mun abu ba kiyama. Saboda haka abinda muke kira akan waɗannan jahoshi da suke da yan takarkaru musulmi kuma mataimakan su dukkan su kafirai ne, to ku yi kokari ku zabi wane ne yafi nagarta a cikin su. Na rantsi da Allah, duk inda zaka je kai tambaya zaka samu wannan magana da na faɗa ma haka take wallahi. Ka je ka tambayi duk wani malamin ka da kaje ka gamsu da shi, duk wani wanda kake jin cewa shine mai gaya ma gaskiya ka yadda, ka je ka tambaye shi. Ku zabi wanda yafi nagarta a cikin su, kuma nagarta kai musulmi ne, ka san mecece nagarta, ka san menene kasancewar mutumin kirki bawan Allah, ka san menene yake nuna wane ya cancanci ya zama shugaba. To ka je ka zabi irin wannan shugaban, sannan ka duba a cikin irin waɗannan ƴan takarkarun shin wanne ne wanda ya taba rike muƙami amma bai tsina na wa mutane komai ba a lokacin da ya rike muƙami, balma wala Allah an masa cincirin da ƙuri'u a lokacin da ya rike wani muƙami a baya amma ya watsar da mutanen shi. Wane ne wanda ka fahimce shi cewa Allah bai taba rike muƙami ba amma Allah ya bashi yadda zai da mutanen jahar shi, amma babu wani abu da zaka daga ka nuna wanda zaka ce wannan mutumin ya taimaki mutanen jahar shi. Kai nazari, analysis nake maka, kwakwalwarka tana garama abinda take garama, ni na san tana garama wallahi, tana garama abinda take garama, ni na san tana garama. Sannan kai nazari ka kuma yi tunani, shin wannan ɗan takarkaru waye ne wanda yayi abin da duk al'umma ta amfana ba amfanin kanka ba? in ka duba amfanin kanka zaka bare har duniya ta nade wani wallahi ba zai baka kwandara ba billahi allazi la ilaha illa huwa amma meye ne ya faru wanda wannan abin yake nuna jama'an nan sun amfana kuma an musu abubuwan raya garuruwan su da kauyukan su da al'amuran su ka dubi wannan sannan waye ne a cikin irin waɗannan ƴan takarkaru a kowace jiha waye ne wanda ka yarda cewa arna na wannan jihar sun tsane shi suna neman sai sun ga bayan shi waye ne ai muna magana akan musulunci ne muna magana akan ina addinin ya karkata ne to sai kai nazari daga cikin waɗannan ƴan takarkaru waye arnan jihar suka sa suka ainihin wato kafa kafan zuka akan shi cewa lalle lalle sai sun ga bayan shi sai kai nazari dan haka wannan shine shawarwari da muke bawa duk jahoshin mu na Najeriya gaba daya duk gaba daya jahoshi guda 36 nan ku ji tsoron Allah duk wannan bangarori ku dauke su ku duba su ku ga ina ya kamata ku je ku jefa ƙuri'un ku domin jama'a wallahi ku sani shugabanci dai komai lalace wasa sai an yi shugabanci a duniyar nan ba zai taba yiwuwa al'umma ta zauna ba shugaba ba ba zai taba yiwuwa ba saboda haka cewa ba zan yi zabe ba cewa ni kaza al'amuran ma duk sun watsa karka damu na rantsa da Allah da irin haka Allah madaukakin sarki zai kawo irin kalar da kake bukata wanda kuma zai maka abin da kake bukata da irin haka amma ka ce ba za ka yi wannan ba mafita bace jama'a amma ka duba kai nazari akan waɗannan kashe-kashe da nema da irin waɗannan tsare-tsare da na karkasa ma sai ka je ka zauna kai nazari sai ka ga ina ya kamata ƙuri'ar ka ta tafi sai ka daga hannu ka ce ya Allah na gama analysis na gama tunani na gama nazari dukkan su suna da matsala iri kaza dukkan su suna da damuwa iri kaza dukkan su suna da damuwa iri kaza kowa da irin kalar damuwar shi da matsalar shi amma na duba wa yafi dama-dama a ciki na dangwala mishi Allah ka zama shaida ba nayi don son zuciyata ko don wani abu da zan samu ba wallahi Allah nayi ne saboda iya abin da hankali na zo min wani yafi mu shikenan kawai shikenan kawai wannan shine shawarwarin da muke bayarwa abu na kusa da na ƙarshe muna kira ga duk ƴan siyasa wanda suke neman mukamai da waɗanda suke kai suke so su koma da waɗanda suke so sai sun kwace kujera a hannun suwani wallahi kowa ya ji tsoron Allah ku bar mutane su zauna lafiya ku bar mutane su yi zaɓe cikin aminci ku bar mutane su yi zaɓe cikin kwanciyar hankali da nutsuwa na rantsi da Allah wannan kujerar dai ko me za a yi mutum ɗaya ne zai haukanta ku uku ko ku huɗu ko ku tara ba za ku haukanta ba dan akwai jihar da naga mutum tara suke takara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un su tara ni yanzu na rantsi da Allah ni idan ka bar ni in har zan fito takara da ni da wani kaga mu bi kenan ko Allah ba ni da garantin cewa zan samu dan haka kawai zan hakura amma ina suna nan su kawai wani gani yake kawai shine ko ma ya za a yi shine wallahi muna jan hankalinku dukanku ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ku bar al'umma ta zauna lafiya ku bari mutane su je su yi zabe su zaba abinda suka ji sun yarda da shi sun amintu da shi wanda yake da alaka da cigaban su da cigaban addinin su ku bar su wannan shine jan hankalin da muke yi sannan hukumomi musamman na tsaro waɗanda a wasu lokuta kuke yin abubuwan da ba su dace ba don kuna goyon bayan wani wallahi ku ji tsoron Allah za ka yi ritaya za ka dawo karanta jarida a kofar gidanka za ka zo neman pension da gratuity a hanaka lokacin ka zai kure za ka zama abin tausayi wallahi da aka kai amfani da wannan kayan sarki da aka baka da wannan belt da ka daura da wannan hula da take kanka da wannan bindigar kai amfani da ita wajen a zauna da mutane lafiya kuma a basu su zaba abin da suke bukata muna jan hankalin hukumomin tsaro ku ji tsoron Allah masu zabe ku ji tsoron Allah akwai waɗanda suke kokarin su tada fitintunu a cikin mutane a rumfunan zabuna wallahi wallahi duk wanda ka daka ko ka cutar ko ka zalunta ko ka aibanta ko kai masa rahin mutunci saboda wani wallahi wallahi zaka yi bawa aya zakinta Allah ba zai bari ba kuma zaka yi wannan abin ka dawo abin tausayi domin wallahi zaka iya yin abun daga karshe wanda kaiwa wannan abun na rantsi da Allah bai ma san kai ba balantana ya neme ka saboda haka sai ayyalan iyalan ka ba a hankali kar ka yadda ka jefa al'umma cikin fitina ka dawo ka dauki nauyin zunubin su a ranar tashin alkiyama wannan jan hankali da muke yi wa duk masu jefa ƙuri'a su ji tsoron Allah su ji tsoron Allah ya Allah ka shaida min idan da duk wani sako wanda muka fahimci shi ya kamata mu isarwa al'umma da wanda zai zage mu da wanda dama ya zage mu da wanda a yanzu ma yana jin huduba ko yana kallanta yana ruga min ashar Allah ka shaida na ya fi kowa ba da bukatar kowa mu tsaya da shi a gaban Allah domin yi mana hisabi na isar da iya abin da nake da yaqini cewa shine daidai in isar muku a matsayina na limamin ku wanda kuka yarda ku bi ni sallah dan ku samu tsira a gobe kiyama na rantsi da Allah iya abin da ni na fahimta kenan cikin waɗannan al'amura ban kama sunan kowa ba ban ce maka wana ba wallahi iya nasihar da nema in ka fahimta kai aiki da ita Allah ya ba mu lada da ni da kai gabaki daya in kuma ka muni na mun zato ka faɗi maganganu na barka da ubangiji amma na yafe maka wallahi na yafe maka ko kafin kai ma na yafe wanda suka yi ya wuce na yafe kuma ina ƙara kira ga dukkanin waɗanda suke mutane na ko ma'aikatan mu na social media ko su komanda ko su baban Maryam ko wasu daga cikin jama'a ta da suke samun preja na yadda wasu suke damun su da maganganu a kaina da farko ina ba ku hakuri ku sani cewa dama harkar addini ta gaji haka annabawan Allah ba ma zagi ba har kashe su an yi ba kazafin da ba a yi wa annabi Muhammadu ba an ce mazinaci ne ka duba dai diman annabi Muhammadu amma aka danganta shi da zina saboda yazo yana faɗa mutane gaskiya an ce mata yake nema an ce mulki yake nema an ce kuɗi yake nema ba abin da ba a faɗa wa annabi Muhammadu ba amma yanzu tun kafin ya bar duniya annabi Muhammadu aka dawo kaki idan yayi tofar sai an yi sufa an tafe an shafe a jiki saboda albarkar shi wanda suka zage hijiya su suke sufa suke tafar yawun shi an kashe annaba hadisi ya tabbata manzon Allah yake faɗa cewa akwai lokacin da yahudawa kullun sai sun kashe annabawan Allah guda 100 kullun Allah zai tayar da 100 su kuma su yanka su amma fa sun zo ne dan su tsayyadar da su saboda haka kullun malamai kokari suke su tsayyadar da al'umma su yi abin da ya kamata kar su lalace amma al'umma kullun ba ta da aiki sai zagin su da yarfe da kazafi da kananan maganganu babu abin da ba a faɗa to mun yafe Allah yafe mana gaba daya sannan kuma wannan mu darasi ne a gurin mu na rantsi da Allah idan dai dan banza zai yi aikin banza a zage shi bai damu ba to ban ga dalilin da zai sa ni dan kirki ne abin kirki a zage ni in damu ban ga dalili ba saboda haka ka maida ni zogale in kana bukata kaga dai shine wanda kullun zagar sa ake ko har Bahaushe yake masa waka yana cewa zo galagan da mataimaki ana zagar ka kana tsaye saboda haka ka ganni kullun sai dai ka ga nayi haske na karya hula na zuba gare ko na buga jamfa billahi lazo in zo in baka huduba kuma in jafaran mota ta ne gaba tashi kenan ba kullun kana zagi mu kuma Allah na kara mana ni'ima insha Allah ta'ala saboda mu zuciyar mu a wanke take da kai kuma ka kulla abu a cikin zuciyarka ta tare da mu bai da kai nasara wallahi fa ayyul fariqain ahqqu bil amn shin tsakanin mutanen banza da na kirki Allah ya ce wannan ne suka cancanta su zauna lafiya ne kan jama'a fa ayyul fariqain ahqqu bil amn tsakanin na banza da na arziki suwa suka cancanta zaman lafiya da kwanciyar hankali amsar tana gurin ka kai kanka bawan Allah zaka iya bawa kanka amsa ka cire zuciyarka akan duk wani malami akan duk wani bawan Allah akan duk wani mutumin da Allah ya hada ka da shi ka wanke zuciyarka kai mu'amala da shi mu'amala mai kyau sai ka zauna lafiya duniyarka da lahirarka ya Allah muna roƙonka Allah ka sami wannan zabe lafiya mu gama lafiya Allah muna kawo mun kafa gare ka muna tawassuli da dukkanin ayyuka da muke na alheri ya Allah duk wanda suka shirye za su ci mutuncin mutane a wannan zaben Allah kar ka ba su nasara ya Allah waɗanda suka shirya kutun gwila suka shirya baba kere, suka shirya magudi, suka shirya duk abin da suka shirya dan su ci zarafin bayin Allah kawai saboda su samu kujera. Ya Allah, muna roƙonka Allah karka ba su nasara. Ya Allah, ka zaba mana gwamnoni a Najeriya nan, gwamnonin alheri. Ya Allah, Allah ka zaba mana waɗanda za su taimaka ba irin gwamnonin da za su haɗa kai da shugaban ƙasa da manya-manyan cabinet na federal su dinga danne talakawa da haƙoƙinsu ba. Ya Allah, Allah ka zaba mana gwamnoni bayin Allah na kirki waɗanda kwa damuwarsu ya za a yi a kawo ci gaba cikin garuruwanmu, wanda damuwarsu ya za a yi a kawo abin da gari zai bunƙasa, al'amarin tattalin arziki zai haɓaka, al'umma za su samu abin yi. Ya Allah, muna roƙonka Allah ka kawo mana irin waɗannan gwamnoni, ka dasa su a cikin jahohinmu. Ya Allah, ya Allah, ko da muna son mutum, muna ƙaunar shi, sai ya zama shi ɗin ba alheri ba ne gare mu, Allah ka canza mana shi da wanda ya fi alheri. Ya Allah, ya Allah, ko da muna ƙin mutum, ba ma ƙaunar shi, ba ma son shi, muna ta yarfe, muna ta maganganu, jama'a ku duba abin da ya faru a kan Asuwaju. Wannan irin bakar magana ne ba a gaya da tijan nan ba, wannan irin kwamiji ne ba a yi ba, ka a nuna wannan yana nema ya faɗi, ana haka wai ana mar izgilanci ba da lafiya. Ba abin da ba a yi wa wannan dattijan ba, Allah sai ya ce to ni kuma shi na zaba. To sai mu ga ta faɗi, wai kwarkwata ta ka da kuɗin cizo, sai mu ga ta faɗi. Wallahi ku sani, duk mutumin da kuka samu kaka fa masa kafan zuka, wai kai so kace sai yayi, kai yayi asara, sai ya taɓe, na rantse da Allah shi kuma Allah zai dawo goyi bayan shi. Ba a daura gaba, man ajali waliyan faqad azantuhu bil harb, wani da kake ganin sa wallahi baka san tsakanin sa da Allah ba, kana gaba da shi, sai ka gama gaba da shi, sai Allah ya ce to ni kuma shi nake bukata. To ya baka yi saboda ko wannan abun ba ni zan ba wa na ba, kai baka ba wa na ba, dan me yasa ɗan siyasa da mutanen banza muke yadda suna buga kanmu akan irin waɗannan al'amura? Me dalili? Saboda ka mu ji tsoron Allah, mu yi addu'a, duk wani ko da ba ma san mutum, ba ma ƙaunar shi a zuciyarmu, a bisa abin da ya bayyana gare mu, gare shi muna ganin ba na Allah bane shi. Ya Allah, idan kai ka fahimta cikin ilimin ka na gaibi cewa shi ne alheri, Allah ka bashi. Kuma wallahi tallahi, duk wanda Allah ya bawa wannan mukami a nan jahar mu ko a wata jaha, mu musulmi ne, Allah ya hana mu yi wa gwamnati tawaye. Annabi Muhammadu ya hana mu, dan kar ku ji kuma wane ya ci mun zo mun ce Allah ya sa albarka, ka ce to mala a baka fahimce mu bane, kai baka san addini bane. Wallahi addini tafiya yake da shugabanci, yana tafiya da tsari, yana tafiya da yanayi na biyayya ga shugabanci. Idan Allah ya zaba muku mutum, babban shugaba da aka yi azzalimi musulmi shine Hajjaj ibn Yusuf bin Thaqafi, wanda ya kashe sahabban Annabi Muhammad sun fi mutum 300. Ka san dai wannan azzalimi ne ko? To amma babu inda aka rawaito sahabbai sun masa tawaye. Musulunci yana da tsari jama'a, in baka san shi ba baka san shi ba, in baka karanta ba baka karanta ba, kuma yi wa kanka qiyamul layli shine ka saurari wanda Allah ya ba su kadan cikin ilimin addinin su gaya maka ya ake. To hike ne sai ka zauna lafiya. Allah ka zama shaida, mun isar da iya abin da zamu iya. Allah ka karba mana abin da muka yi. Ya Allah, Allah ka sa dan kai muka yi. Ya Allah, Allah ka sa dan kai muka yi. Ya Allah, Allah ka karba mana wannan ayyuka. Allah ka sa sanadiyar tafiyar mu aljanna kenan. Ya Allah, ya Allah ka sa waɗannan al'amura da muke yi Ubangiji ka karba mana, ka sa ba za mu yi asara a gaban ka ba. Ya Allah, Allah ka taimake mu duniya da lahira. Allah ka sa aljanna ta zama komar mu. Allah ya sa a yi zaɓe lafiya a gama lafiya. Allah ka zaɓa mana mutanen arziki, ka zaɓa mana mutanen kirki, ka zaɓa mana mutanen Allah, ka zaɓa mana masu tausayin al'umma, ka zaɓa mana masu ƙoƙarin kawo ci gaba a jahohinmu, ka zaɓa mana masu son addini, ka zaɓa mana wanda za su taimaki addininmu da al'ummarmu. Ya Allah, ya Allah, duk wanda suka haɗa kai don su taimaki arna, Allah karka ba su nasara. Wanda duk suka haɗa kai da arna don su agaba musu, Allah karka ba su nasara. Waɗanda duk arna suke jin haushinsu saboda suna da addinin su, Allah ka ba su nasara. Allah ka taimaki addinin ka a kowace jaha cikin wannan jahohi da sauran garuruwan musulmi a duniya. Ya Allah, rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamati innaka la tukhlifu al mi'ad, allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a
ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا مبرورا يا ذا الجلال والإكرام يا من له ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم الجليل الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.